Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alad da kuma niya haka kuma ana iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kamata tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa an yaye daliban farko a makarantar koyon tukin jiragen sama na yaki a Najeriya sai kuma Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba daga nan muka muku labarun da suka dauki hankulan jaridun Ghana sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakken labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yayi hasashen akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta dakatar da shirinta na nuclear. Trump ya ce director hukumar leƙen asiri ta CIA Mike Pompeo ya ce sun fahimci juna tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wata gadawar da suka yi ta sirri a Pyongyang. Sai dai yayi gargadin cewa idan bai samu yadda yake so a tattaunawar sa da shugaba Kim ba a shirye yake ya janye kawai Prime Minister Japan Shinzo Abe da yake ziyarar Trump a gidansa a jihar Florida yayi ba wa shugaban a shekaran jiya Talata akan amincewar sa ya gana da Kim a wani taron koli yace wannan mataki ne na karfin hali bayan an shafe shekaru 16 da aka da samun raguwar malaria ainun cutar ta sake kunno kai a duniya kuma masana sun yi kashidi cewa sai an ƙara kaimi wurin daukar matakin dakile cutar in ba haka ba nasarori da aka samu a baya za su je a banza wakilin muryan Amurka Henry Redwell shine ya aika da wannan rahoto daga taron koli a birnin London inda aka kira wakilai da suke halartar taron su karfafa bada tallafi ga shirye-shiryen yaki da malaria a duniya A shekara ta 2016 al'amarin ya canja an bada rahoton cewa sama da mutane miliyan 200 suka kamu da zazzabin cizon sauro a kasashe 90 an samu ƙarin mutane miliyan 5 akan shekara ta 2015 Hamshakin attajirin nan Bill Gates wanda ya taimaka ainihin wajen yaki da zazzabin cizon sauro ya faɗa wa mahalartan taron kolin cewa Idan wato ba a kirkiro da sabbin hanyoyi ko dabaru ba za a sake komawa baya idan bamu ci gaba da ƙara kaimi kamar yadda muke yi a yau ba malaria za ta dawo kuma za ta kashe kananan yara sama da miliyan guda a shekara saboda magungunan cutar da maganin sauro ba su iya kashe sauron kuma da ƙwayar cutar An yi kiyasin cewa malaria tana yi wa tattalin arzikin nahiyar Afirka illa ta dala biliyan 12 duk shekara kuma tana laƙume kashi 40 cikin 100 na kasafin kuɗin harkokin kiwon lafiya a kowace ƙasa a cikin nahiyar kananan yara da mata masu juna biyu ne suke cutar tafi addabansu ko kuma take musu illa sosai Gwamnatin kasar Cuba ta ce mataimakin shugaban kasa na farko Miguel Díaz-Canel shi kadai ne dan takara na shugaban kasa da aka gabatar da shi matakin da ya tabbatar da zai zama shugaban kasar ta kwaminisanci na farko da ba shi da nasaba da iyalan Castro da suka kwashe kusan shekaru 60 suna mulkin kasar gabatar da mataimakin shugaban kasar za ta buƙaci amincewar majalisar kasar wacce take da tarihin amincewa da duk waɗanda aka gabatar mata da su mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce sauya mulkin kasar al'amari ne da gwamnatin Trump ke nuna damuwa akai saboda ba a gudanar da shi bisa tsarin demokradiyya ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Zimbabwe ta cima wata babban nasara bayan mulkin Mugabe a jiya Laraba inda ta yi bikin ranar samun yancin kai na farko ba tare da tsohon shugaban kasar ba a cewar rahoton wakilin muryar Amurka Sebastian Mofo daga birnin Harare. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya shiga ofishi ne a cikin watan Nuwamban bara biyo bayan murabus da dadin shugaban kasar wanda ya kwaci ya karban ma kasar yancin kai a cikin wani matsin lamba da sojojin kasar suka masa a jawabin sa na jiya Laraba shugaban kasar yayi alƙawarin yin wasu sauye-sauye da za su janyo ƴan kasar waje masu zuba jari su dawo kasar Zimbabwe tana shirin tinkarin wani muhimmin zabe a fadin kasar a can cikin wannan shekara Mnangagwa ya kuma yi wani sauyi a cikin tsarin mulkin Mugabe inda ya gayyaci masu sa ido daga kasashen yammacin duniya su zo su kula da zaben shugaban ya kira a jiya Laraba cewa ayi amfani da tattaunawar siyasa wurin warware rashin fahimta
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Farin bude rahoton da yayi dalibin makarantar tukin jiragen sama na yaki da aka yi a Najeriya ga Hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton
Our brothers from Liberia who have come to grace this occasion you are all indeed highly welcome
Babban Hafsan Hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan eh Masha Allah Sadiq Abubakar yayin da ke marabtar tawagar kasar Liberia lokacin bikin yayi wasu mayakan jiragen yaki na rundunonin sojin saman Najeriya da Liberia yace wannan karni na 21 ana fama da tashin hankali da galibi neman iko irin na siyasa ke janyo shi kuma koda baya ga haka ta'addanci da tsigiranci su ma na ci gaba da samun gindin zama tun bayan yakin cacar baki a duniya rundunar sojin saman Najeriya na ci gaba da taka rawa a ciki da wajen Najeriya a yanzu tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro muna can muna rugurguza ƴan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da yake mai da jawabi ministan tsaron Liberia Major General Daniel Zankai ya tuno irin rawar da Najeriya ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a kasar sa
during the heart of our civil war from the 1990s
yakin ba sasa a kasar mu na tuno irin sadaukarwa da Najeriya ta yi mana ni kaina na amfana daga komandojin sojin Najeriya lokacin da nake rike da babban Hafsan Hafsoshin sojojin Liberia muna godiya saboda tallafin da aka yi mana a yau bayan shekaru 15 da danyewar dakarun sa da zaman lafiya a Liberia mu ma yanzu mun aike da sojojin mu zuwa kasar Mali don shiga tsakani
from international peacekeeping team that we have our troops in Mali today
Captain Abdul Karim Nuhu shine shugaban makarantar koyar da tukin jiragen sama ta kasa da kasa dake Ilorin da waɗannan sojoji suka kammala karatu a cikin ta
a kallan da ga maka mu ne makaranta guda ko ta gwamnati ko ta private a duk Africa wacce take da sojojin kasar suna training wani irin training koyarwa ko suna neman wani ilimi na da tukin jirgi a waje guda kuma mu ne makaranta ta farko a Africa muke da tukin jirgin mai sauka angulu da kuma mai taji da fukes ai abun alfahari ne ga Najeriya ga kuma mu
wannan dai shine karo na farko da rundunar sojin saman Liberia ta samu matuƙa jiragen yaki da Najeriya ta horar da su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kama ta adawa sayoyin su so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkaje fagen daga ina so je kamani karku mai da ni mata kama ta adawa sayoyin su so shawa cikin dawa filin
daga to a gaida Hassan mai na kaina kuma kafin mu ci gaba ga wannan faifai da ke bisa injiyan su a shakata da shi
Shin sanin ciwon kai a kullaiya ko ya kama diyan sa saboda ɓata gari
To a gaida baban gida na gidan masu joji garin Kwantakura har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta samka
Sauraro assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin nakasa ba kasawa ba idan ba manta ba shirin nakasa ba kasawa ba shiri ne da yake kawo muku mutane daban-daban da suka tsallake abubuwa daban-daban a cikin rayuwa musamman mutanen da suke da bukata ta musamman a jikin su shin yaya muke kallon su yaya al'umma suke kallon su yaya su kansu suke kallon kansu wannan ce ta sa muke kawo muku mutane daban-daban to yanzu haka ma muna tare da wata baiwar Allah da muka zakulo daga kanan dabo a Najeriya assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke magana a cikin shirin namu
sunana Aisha Muhammad Adam
wace ce Aisha ta kaice
Aisha yarinya ce a Kano ne san daukar hotuna
ni sa kike san daukar hotuna da video
ina da manufara har ina da camera da komai da na fara su digital camera din mu fashion
ina eh abin da kike sha'awa wace irin bukata ta musamman ce a jikinki wanda ya sa muka ci bari mu nemo ki saboda mu tattauna da ke mu je wani irin kalubale ne a rayuwa game da haka
to tunda da aka haife ni an haife ni da wanda sun tuna abun ba amma dai irin hannuna daban yake da na sauran mutane da dan kuwa ce da dan long a shekara dan so ba street bane sai kuma kafafuwa na ma ina ta gaban kafafa haka ba kaman dai sauran mutane ba
to da aka haife ki kamar misali wurin iyayenki yaya iyayenki suka karbi zuwan ki wurin su duniya
to sai da suka yi din kaman fara azu da sai ni na bambaci ba haka kuma da suna mun yi da wannan wanda ban yi wannan ba ko saboda Allah ya bi halke ni zan yi wannan wayan abubuwa ba zan yi wayan suka dai to sun da zai ya kaman kowa dai kaman dai
ba ku nawa ne a gidan ku nawa ne yaran
mu 12
ku 12 wurin baban ku ai to ke ta nawa ce a cikin su
ni ce na shida
ta nawa ta shida
ta karshe
oh ta karshe
karshe
eh ke ce yar auta ke na to to ko shi sa daga a lambar mota da kike kika hawo naga an rubuta baby
ina ga
ke san na tsokane ki da shi na gangin ce ga baby ta zo to haka na gani a jikin lambar ki to ai Aisha akwai wani abu daya da yake burge ni da ke wanda yasa nace yau sai na nemo ki a cikin wannan shirin mutane da yawa koda ba su da wata bukata ko na kasa a jikin su abinda suke kallo shine confidence suke rasawa wato kwarin gwiwa kansu da kansu su ba kansu kwarin gwiwa Aisha ban taba ganin kin boye ga yanda Allah ya halice ki ba zan ganki a hotuna kowace mace yanda za ta yi kwalliya ta positive karkace nan ta karkace can ta zubulo baki ta hoto haka ke ba nake abinki daidai da ita ba ki taba yarda da cewa sun fiki wani abu ba shin menene yasa har kika zama cewa kina iya wannan abun gashi kun Bahaushiya ke ba Kano ce ta ina kika samu wannan kwarin gwiwa
yadda aka yi mun a gida ne yadda no mama ina da wani matsala ba yadda aka irin tun ina da ramba na iya tuka mota tun ina shekara 14 ni na sani in dai na girma a wani gida ne ba family ina ba ka san ba su bane in hawo mota ba
ba za a barki ba ko kin girma
haka yake
bari kina ya karama
yawa to ba yawa ne ina da ramba ka koya min komai dai ina ana bari na yin shi kaman noma ba wani bambanci da ake nuna mun gaskiya shine
kai maganar karatu fa na san kin yi karatu daidai gurgudu saboda na san kina cikin wanda a cikin mutanen da za a ce sun yi karatu za a ce ga wayannan suna da bukata ta musamman amma masu ilimi ne sai an saki a ciki na tabbatar me ya faru da karatun za ke dan ba mu labarin me ya faru ya kai da makarantar ki ina kika karatu ina kika sai
okay kin da primary ko kuma fara secondary
primary da dan secondary jami'ar a takaice
okay so primary school my accreditation international school a Kano ko kuma Kaduna sai na fara secondary school abin na fara ni Hampoi college sai kuma na zo na shiga
Hampoi college
international school
sai
Essence international school da na zama nan gurin kuma sai na shiga Kaduna polytechnic sai na fara study mass communication saboda shine passion ina shine
abin da kike da shi a daga idan kina ta dauka hoto
kai na so yin to video sai tambayar mutane yawa shine sai kan ce brain study ne shi shine din ake study
to yanzu okay yanzu kan mass com din kike yi ko kin gama
yanzu na koma media and public relations shine ke study yanzu anan Kano da na dawo Kano shine fara study so babu mass com inda muke a Kano college
polytechnic na Kano
ina media and public relations
dai dai harkar jarida ce dai da harkar sadarwa tsakanin al'umma to bayan wannan akwai kalubale a rayuwa bayan gida da aka kika ce an taimaka miki da wurin girma da sauran yan uwanki ba tare da an nuna miki bambanci ba da kika fito al'umma akwai wani abu da kika ci karo da shi wanda kila zaki iya tunawa mai kyau ko mara kyau
tun dai primary school ka san taure ni daban nake da Allah ya halicce ni so mutane da saba da ni ba dole dai kuma first few months ne dole dai za a dinga irin kallo na irin misa hannun ta haka ni karfa ta haka to duk wannan dai na samu amma dai saboda yadda nake irin ina dariya ina son mutane haka sai bayan dukkanin sai ko zuwa su zama abokanai na kawaye na haka duk da inda na je ko wani makaranta da ya ce dan kallo kallon
na daga farko
amma kuma daga baya dai asa ba da ni
kina da wasa da dariya yana daga cikin abin da kike yi kila ki nasara a zuciya ta mutane ko yaya
gaskiya ina da wasa da dariya da mutane
a kawayenki su waye zaki iya cewa kila mafi kusa da ke wanda zaki ce kila kun girma wanda su kuka yi primary da su ne ko ko wanda kuka yi secondary ko ko wanda kuka hada a jami'a a cikin su wani rukunin kawaye ne kika hulɗa da su ko kuke tare har yanzu
primary school ya akwai wata gare su da wasu kuma su ɗaya ko biyu haka dai na sai ina hulɗa da su sosai har yanzu sai kuma ɗaya daga secondary school yanzu muna tare muna magana komai yana zuwa
dai na ga akwai lokacin da na inda na fara sanin ki shine a Liberty Radio shin kin yi ne a wurin aiki ne ko ko ya aka kika je wurin dan na ga lokacin har kina yin wasu abubuwa a gidan rediyo
dan na gama secondary school kafin in shiga Kano poly irin wannan jiran da ake in ka gama jam din ka sauran su shine kawai saboda su na irin su mass com abubuwan nan shine kawai sai na je radio station din san je na tambaye su ko za su iya fara koya min abubuwan da nake irin su radio inda su ne in fara su koya min shi kafin in fara zuwa makaranta kafin dukkan nan shi ne da ya fi kwa cikin su su dai ba ta ba wa yar secondary school ba kuma ba ta ba zuwa ta tambaya ba a sun da na nuna interest kuma na nuna ina son abin nan da gaske to za su ba ni suka fara koya min
to sai ga shi kuma lokacin da kin buge da kina yin wasu yan shirye-shirye haka da ba a rasa ba gwamnati a Najeriya tana kallon mutane ko kuma ana ta fama da ita game da irin asa doka da za ta zama ta kare yanci da mutuncin mutane masu bukata ta musamman a jikin su musamman kamar yanzu kin ga a Turai in ka zo ka duk wanda ya san Turai zai ga maka cewa musamman yanzu a nan Amurka dokokin su suna da karfi sosai akan mutane masu nakasa akwai zaki wanda masu ke rike kaman karnuka suna musu jagora dan kare haka da sauransu ba a barin kare a jirgin kasa ko a motar haya amma za a iya cewa to dole ne in service dog ne irin karen da yake kula da wani mutum mai bukata ta musamman dole sai an bashi ya shiga motar nan ko jirgin kasa dole ne ba ma wai zabi bane shin ya kike ganin gwamnati take kallon nakasassu ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi
gaskiya a Najeriya ni ban ga ana irin taimakon disabled people ba yadda ake wa wayannan yadda ake a kasan waje gaskiya ba so koi zaka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair kenan in mutum zai
shiga kasuwar mota kujerar shiga ta bi
yawa to ya zasu ya zasu fara shiga da su don fara wani wahala
har asibiti ma zaki ga ba inda zasu wuce yanda ya kamata su bi
babu gurin hawa
duka a wannan mako anan zamu ja burki a cikin shirin sai kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu sake dawowa da ci gaba ko kuma karshen wannan tattaunawa da muka faro da Aisha mace ce da take da bukata ta musamman kuma matashiya wanda yanzu haka tana karatu a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic amma kuma bata tsaya nan ba tana abubuwan da ya shafi sa abubuwa a yanar gizo tana aiki da abubuwan da suka shafi radio da television da daukar hoto wannan tsagagwara yarinya ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman mata sun yi koyi da ita ce domin kuwa bata yi kasa a guye ba duk da cewa an haife ta da nakasa a jikinta ta hannayenta da kafafuwanta dukkan su a lankwashe suke wanda kuma in tana tafiya ne da kan saman yatsinta na gaba wannan wani abu ne da zai zama ishara ga yan baya na cewa nakasa ba kasawa ba a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarescresham da take hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama la
wa gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana
Yau za mu so mu sharhin jaridin ne da jaridar Gandiyar Times wacce babban labarin ta shine kasar Ghana ce wuri da tafi dacewa wa zuba jari jaridar ta ce shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya fada wa masu zuba jari da shugabannin kasuwanci daga kasar Ingila cewar Ghana ce wuri da tafi dacewa a nahiyar Afirka ta yamma da ma Afirka baki ɗaya domin zuba jari da gudanar da harkoki game da abin da shugaban ya ce kasar Ghana ai dausayi ce ta zaman lafiya tsaro da kuma walwala kuma kasar da ta duku faka'in da na'i akan sharaɗa na demokaradiyya da tabbatar da lissafi da kuma adalci gabaki daya a shafi na 15 na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne gwamnati ta kafa kwamitin da za ta kokarta kawar da irin barna da ake samu a hanyoyin mota jaridar ta ce a dalilin kara abukuwan hatsira akan hanyoyin mota shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya kafa kwamitin mutum biyu wadda ta hada da ministan cikin gida sufuri da kuma hanyoyi domin inganta wani shirin da zai taimaka kawar da wannan mugun alkaba'i shugaban bayan ya amshi rahoton wannan kwamiti ya bayar da amincewarsa na gabatar da duk matakan da suka dace a fagage guda uku da sun ka hada da ilmantarwa karfafa dokoki da kuma aikin injiniya Ghana kasa ce da ta zama lafiya da walwala inji shugaban kasa Akufo-Addo ya fada wa masu zuba jari a kasar Ingila Daily Satellite shugaban kasa ya amince da shirin kama aiki ya tinkari matsalar hatsarin motoci The Herald an sami ministocin Akufo-Addo cikin badakalar allawansan kudin haya yayin da suke cikin gidaje mallakar gwamnati The Chronicle sojoji sun yi kushi da ƴan shari'a game da yadda suke sako-sako da masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya Daily Guide hukumar nan ta binciken miyagun ayyuka CID ta tuhumci mambobin majalisar dokoki kuma tsaffin ministoci uku game da badakallar karban albashi sau biyu a wata Daily Graphic babban jaridan kasar Ghana wuri ne da ta dace da zuba jari da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Kada Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum BOE Hausa sunana Yunus Danko daga Jami'in Baka dake jihar Niger to da farko ra'ayina zai yiwa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari fata alkhairi wannan ziyara da yake kasashen Turai da fatan Allah ya sa wannan ziyara da yake yi ya zama wa Najeriya alƙairi kuma ga yatan sa da an kai a kasar America idan ginin Allah ya sa duk abin da za su tattauna idan mana abu ne da za sa Najeriya ta ci gaba da fatan Allah ubangiji ya sa ya ziyara lafiya ya dawo gida Najeriya lafiya. Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Kadura Diga, ina kira waya daga karamar hukumar jihar Bauchi Najeriya. Ina so yi amfani da wannan dama shekara 2019 sai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka yana tsayawa takarar zaɓe mulki mai zuwa. Ina addu'ar Allah don yi kan shekara 2019 kafin nan lokacin za a shirya cin hancin da rashawa cikin kushe da yake faruwa a Najeriya.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jine ta Yola anguwa Masikare. Zan ba da ra'ayina kamar haka, wanda yake kushe General Muhammadu Buhari to ni ina faɗa muku dan ɗan Boko Haram ne, in dai mutumin da gaskiya yake ba zai kushe General Muhammadu Buhari ba yanda ya rike ƙasar nan kuma yanda karfi lokacin kasan nan yanda yake ko ina ya girgiza kasan nan ba inda bai girgiza ba lokacin da karfi mulki a hannu wanda suka wuce kuma yanzu a tsaya ana kushe don me ne.
Assalamu alaikum biyoya sa mai magana Sani mai nake dakin gari shi ina tambaya ne shi a majalisa shi sola saraki ya yi kan doka ne a Najeriya a tambayar shugabannin majalisar shugabannin Najeriya shin shi sola saraki ai karin doka ne a Najeriya da shike kowa ga tabargazar da yayi na ana ta ina da magana kotu ina da wasa ya ka tabargazar da yake sannan gashi yan ayin da wani wanda ya dan abin da ka dan sai ya ce yau ya inda ka dadda shi shin shi ai karin doka ne da ba a da ka dadda shi ai yana da laifi huka.
Tumarilla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice.
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga gudanar da zaben shugaban kasa da sauran zaɓuɓɓukan kasar da wuri wanda ya ce a yi sa ranar 24 ga watan Yunin wannan shekara. An shirya gudanar da zaɓuɓɓuka ne a cikin watan Nuwamban shekarar 2019. Amma Erdogan ya ce kalubaloli da kasar ke fuskantar su ne suka yi dalilin gudanar da zaben da wuri. Erdogan ya ce Turkiya ta fada cikin rudanin siyasa tun bayan zaben raba gardama da kasar ta yi a cikin shekarar da ta gabata.
To marilla yanzu kuma nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. Yanzu Amadu kuwa da kowa nan sashen Hausa. Musamman Baba Yakubu Makere da ya taimaka mun gabatar da shirin. Sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Darul Smith ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa to wani lahiya mu kuma mu kwana lafiya.